بسم الله الرحمن الرحيم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول وديا استبت دائما وأبدا بألا سبحانه وتعالى وندا إيسر من ساكح دواء وأن مليسي نلي تنون أشيرون ببيو gawatar Ramadan a shekara ta 1437 na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine 27 ga watan 6 shekara ta 2016 a lissafin miladiya. Wannan shine darasinmu na 22 a wannan wata mai albarka cikin silsilar karatun da muke na tafsirin Al-Qur'ani mai nima, wanda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana fahimtarsa ya ba mu ikon aiki da shi. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa kullu ta'ami kana hillal li bani isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi min qabli an tunazzala at-taurah. Qul fa'tu bit-taurati fatluha in kuntum sadiqin. Kullu ta'ami, dukkan abinci. Lafazin abinci a Qur'ani, ko in ce at-ta'am a Qur'ani, idan aka yi itlaqinsa aka ce at-ta'am, to ana nufin abinci da abin sha. Idan ko aka hada at-ta'am wa sharab tare, to an bambance sharab daban, ta'am daban. Ta'am shine kullu ma yudgha, duk abin da ake tauna shi shine ta'am. In aka faɗi sharab kuma shine duk abin da ake surbarsa ko a kwankwaɗe shi ko a zuƙe shi yadda ake sha. Amma idan aka faɗi ta'am ɗin, to komai ya shigo. Allah maɗauki da ya halatta mana abincin ahlul kitabi, tare da cewa malamai nan sun fassara abin da ake nufi shine abin da suka yanka. To duk inda aka ce da'am ana nufin hadda sharab, sai idan an bambance. To anan Allah maɗauki yana ba mu labari ne, duk wani abinci, duk wani abin sha, kana hillal li bani isra'il, halal ne da ga banu isra'ila baki ɗaya. Nan an yi amfani da bani isra'il, kuma hakan ake nufi, ana nufin zuriyar annabi Yaqub, domin Yaqub shine Isra'il. Wannan na sha ambata mana asali a larabci. Malaman tafsiri sukan ce Isra'il asalinsa ma'ana Abdullahi, tare da cewa a cikin su at-taura da take hannun Yahudu yanzu suna cewa Yisra'il. Isra'il asali sun tattauna akan ma'anoni da dama da suka ce daga nan aka samu, suna cewa asali alladhi sara'a Allah, wanda ya kokowa da Allah. Suna ce an baiwa annabi Yaqub wannan suna ne saboda yana tafiya wata rana Allah ya bayyana gare shi, wasu kai kokowa yayi galaba, shine Allah ya ce kai ko wannan waye har ya bashi wannan suna. Haka suke faɗi in ji su su, yana nan a rubuce a cikin Genesis nasu na Taurat da ke hannunsu, da dai maganganu daban-daban. To Allah maɗauki yake cewa duk abinci ya kasance halal ne ga banu Isra'ila, illa ma harrama Isra'ilu ala nafsihi, sai abin da shi Isra'ilu wato Yaqubu, annabi Yaqubu alaihi salatu wassalam, ya haramta wa kansa min qabli an tunazzala at-taura, kafin a saukar da at-taura. Qul, sai Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ka ce fa'tu bit-taurati, to ku zo da at-taura, fatluha, ku bude ta a karanta, ku karanta, in kuntum sadiqin, in kun kasance masu gaskiya. To akan wannan aya malamai sun tattauna mai fadi a cikin littafin tafsiri, saboda nan dai kun ga abubuwa nawa aka gaya mana, ka ce hudu, misali an yi zancen abinci ba ayyana mana wanne ne ba, an yi zancen bani Isra'il, an yi zancen Isra'il, ko an yi zancen kafin saukar da at-taura. Waɗannan su ne abubuwa manya guda hudu da aka kula da su. Allah subhanahu wa ta'ala bai bayyana mana wanne irin abinci ne shi Isra'ilu wato annabi Yaqubu ya haramta wa kansa ba, amma lafazin aya kuru-kuru yake cewa duk kowanne abinci kafin wannan lokaci, kafin a saukar da at-taura, halal ne ga banu Isra'il. Ina so ku fahimci zancen ne. Wasu malamai kamar Muhammad Rashid Riba a cikin tafsirul Manar da ya karasa na Muhammad Abduhu maliminsa, yana cewa illa ma harrama Isra'ilu ala nafsihi, yace Isra'ilun anan ana nufin zurriya, kabila ana nufin su banu Isra'ila ne, kamar yadda ake cewa Quraysh ake nufin kabila, ace Quraishawa ko, da asalin Quraysh kuma mu ɗaya ne daga cikin mazaje, daga cikin jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kabilar Quraishawa. Quraysh din sunan mutum ne, to amma sai sunan ya zama shine aka fi sanin kabilar da ita. To haka nan zaka samu akan kira su banu Isra'ila, wani lokaci akan kira su Isra'il. Haka yake a cikin at-taura da Talmud da yawa, wurare da littafan su da dama haka suke kira. To shi ana nufin cikin kakanni, me nake cewa? A ba jikoki ba, cikin kakanni ake nuna su yasu ince. Ma'ana a cikin kakannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, can in ka tafi silsilar ƙarshe can akwai wanda ake kira Quraysh. To a cikin kakannin sa shi yasa zaga sunan kakan sai tsara akan sunan kabilar ake kiranta. To haka nan Isra'il ana kiran su Isra'il da sunan annabi Yaqub akan zurriyar da kabilar. Jazakallahu khairan. To maganar malamai akan wannan asali sun tattauna zance me ye sababin wannan cewa a duba at-taura inda gaske ne. Kun fahimci zancen, dole wani ya tambaya to me za a buɗe a ciki a tambaya. At-Tirmidhi ya rawaito hadithi daga Sa'id ibn Jubair daga Ibn Abbas radiyallahu ta'ala an, cewa Yahuda sun zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun tambaye shi wasu tambayoyi. Mal Albani ya hassana isnadin, sun tambaye shi wasu tambayoyi, a cikin tambayoyin hadda wannan, menene wannan abun ko wannan abincin wanda Isra'ilu wato annabi Yaqubu ya haramta wa kansa? Shine sai ya gaya musu, ya ce naman raƙumi ne da nonon raƙumi. Wata rana annabi Yaqubu ya yi wani ciwo, ana ce masa irƙun nasa, wani ciwo ne wata jijiya daga ƙafa zuwa daidai mazaunar mutum, haka suke kiransa da larabci, jijiya ce take ciwo. To da ya yi wannan ciwon sai ya yi alƙawari, ya yi alwashi ga Allah, ya bakance ce, ya Allah in har ka warkar da ni daga wannan ciwo, to zan daina cin wani abu, zai duba abin da na fi so daga cikin abinci, zan haramta wa kaina. sai Allah ya warkar da shi to daga cikin abin da yake so naman raƙumi da nonansa sai haramta wa kansa wannan cikin ruwayoyi isra'iliya sun ambaci wannan wasu malaman kuma suka ce in abu bai zo da isnadi ingantacce ba to tunda Allah ya bashi da umumin sa mu bashi a umumi a ce ma harrama isra'ilu ala nafsihi to amma tun daga wannan riwayar kuma malamai sun nuna sun hassanata yusta'nasu biha cewa abinda ake nufi naman raƙumi da kuma me nonan to abinda Allah madauki yake bamu labari anan shine duk wani abinci da can halal ne ga banu isra'ila dukansu sai abinda annabi isra'il wato yaqubu ya haramta wa kansa in mun dauki wannan riwayar kun ga menene kenan ya haramta wa kansa raƙumi da nonan raƙumi to me ya faru sai Allah subhanahu wataala da attau da zamanin saukar da attaura yazo wa aka sakaro attaura annabi Musa kullun ina tuna mana wannan kissar da tarihi dogo na banu isra'il annabi Musa alaihi salatu wasalam tsakaninsa da annabi Yaqub zamani ne mai tsawo sosai tunda dai in ba ku manta ba na sha gaya mana kissar annabi Yaqub waye babansa annabi Ishaqa annabi Ishaqa shi kuma babansa shine annabi Ibrahim to duk suna zaman su a Palestine lokacin da ƴan uwan annabi Yusuf wanda sune ƴaƴan annabi Yaqub da suka so saboda hasada da suke wa annabi Yusuf suka so su halaka shi suka fita da shi ba su halaka shin ba wasu mutane suka zo suka dauke shi suka mai da shi bawa suka taho da shi Egypt kun fahimci wannan mun na sha fada mana wannan taho wasu nan wurin har ya zama an saye shi a gidan wani babban mutum na gwamnatin Fir'aunan wannan zamani har ya zama kuma daga baya abin da ya faru tsakaninsa da matarsa duk dai Allah madauki ya bamu labarin wannan suratu Yusuf ba sai mun bi ta kansa ba har dai annabi Yusuf ya zama babban mutum a Egypt a Misra bayan ya zama babban mutum ya aika iyayensa wato annabi Yaqub kenan da shi da zuriyarsu baki daya suka taso daga Palestine suka dawo Egypt suka zauna wannan shine asalin zuwan banu Isra'ila zuwa Egypt na sha gaya mana to a nan wurin zaman da suka yi shekara da shekaru ɗaruruwan shekaru ne ba kaɗan ba har aka zo aka samu bawan Allah mai suna Imrana shi kuma ya haifi Musa annabi Musa nan shi ne ya zama annabi Musa da Allah ya baiwa attaura a Misra aka haife shi kun gane abin har lokacin da ya tashi ya zama annabi Allah ya aiko shi cewa ya ceci banu Isra'ila daga bautar da suke wa mutanen Misra ya maida su ƙasarsu su koma su zauna a Palestine kun san duk wannan har Allah ya halakar da Fir'auna garin fitar da suka yi to kun ga ashe kenan akwai zamani mai tsawo sai ku iya cewa menene alakar annabi mu'attaurar annabi Musa da kuma annabi Yaqub shi bai san ma an yi annabi Musa ba kwata kwata annabi Yaqub ya rasu bai san an yi annabi Musa ba don haka ashe bai san zancen attaura ba don haka ba za a kafa hujja da abin da yake cikin attaura a ce shine addinin annabi Yaqub ba kun gane wannan zancen to anan zancen yake kamar yadda mun karanta a baya da suka yi da'awa cewa su akan addinin annabi Ibrahim suke ko Allah madauki ya ce musu a'a ba abin da ya hada su da addinin annabi Ibrahim addinin su daban annabi Ibrahim zamani ma daban sama da shekara dubu tsakaninsa da annabi Musa kafin a saukar da attaura don haka ba dama ku hada kanku ku yahudu ku ce ku kuna da alaka da annabi Ibrahim ta bangaren addini sai dai a ce ta bangaren jini a ce kakanku ne wannan kuma haka yake ana fahimtar zancen to haka nan a wannan matsalar ma zancen halatta abinci bai halatta a kafa hujja da maganar attaura a ce haka addinin annabi Yaqub yake ballanta na annabi Ibrahim wannan shi ne kawo mun zancen ɗaya daga cikin maganganun malamai wanda zai kwantar maka da hankali akan wannan matsalar da sababin nuzulinta da komai Ibn Ashur a cikin tafsirinsa yace gaba ɗaya wannan zancen ci gaba ne da abin da Allah madauki ya faɗa na ƙaryata Yahudawa akan dangana kansu ga addinin annabi Ibrahim da Allah ya ƙaryata shi ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal mushrikin to wancan zancen ci gabansa ne har yanzu cewa abubuwan da suke na abinci da duk halal ne ga banu Isra'ila ma'ana ayyan annabi Yaqub kafin ma a saukar da attaura da aka saukar da at-taura annabi yaqubu da ya haramta wasu abubuwa a kansa sai Allah ya bar su a matsayin haram ga ƴaƴansa ga zuriyarsa don haka in ka bude at-taura me zaka samu halaccin waɗannan abubuwan ko haramci haramci saboda Allah madauki ya bar ƴaƴan annabi yaqubu suka dauki abin kamar sunnar babansu ce haramta kaza shi yasa in ka duba at-taura zaka ga akwai maganar haramcin waɗannan abubuwa da annabi yaqubu ya haramta wa kansa sannan da abubuwan kuma da Allah madauki ba mu labari cewa ya haramta wa banu isra'ila saboda zalunci fa bi zulmin min alladhina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi kathira wannan suratul nisa Allah madauki ya ba mu labari saboda zalunci da suka yi akan wasu abubuwa abinda da halal ne mai tsarki gare su sai Allah ya haramta musu don ukuba kun fahimci wannan abu to shine annan abin da ya faru sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan da'awar da kuke cewa wannan halal abin nan haramcin naku yana nan tun wancan zamani mun gane ma'ana tun zamanin annabi yaqub ba haka bane abin da ya shafe ku ne iya ku kadai don haka in kuka duba at-taura a dakko za ku ga zancen ku ne iya ku bani isra'ila banda abin da ya shafi sauran al'umma Allah bai haramta wa annabi yaqub ba annabi yaqub shi ya haramta wa kansa kun fahimci abin ku kuma kuka dauka daga annabi yaqub Allah ya zartar muku da shi haka don haka iya zancen ku ne na banu isra'ila ba na sauran al'umma bane daga annabi ibrahim zuwa baya ina so kun fahimci wannan zancen ku kuma ta yawa don haka abinda ake nufi da qul fa'tu bit-taurati fatluha in kuntum sadiqin ku zo da at-taura ku karanta don ku gani in ku a gaskiyar ku ko rashin gaskiyar ku menene iske at-taura to dangane da waɗannan abubuwa na manta ban zo mana da bible da na saba zuwa mana shi ba mun wannan ilimin munasaba ta zo a cikin at-taura a cikin sifirin lawiyin haka sai kiransa da larabci leviticus musa asfarin na annabi musa guda biyar akwai abin nan genesis ko da exodus da leviticus da numbers da kuma deuteronomy waɗannan guda biyar su ne ake ce ma asfar musa su ne wato littafan da aka biyo annabi musa duk wanda ba wannan ba ba su ne a taura ba amma yanzu sun hada da sauran littafai da dai na shi muku bayani a kai ba sai mun nanata ba to a ciki in ka duba leviticus a chapter sa na 11 daga 3 zuwa sama yayi magana akan annabi Allah ya gaya wa annabi musa da annabi haruna ku gaya wa isra'ila ma'ana ana nufin kabilar banu isra'ila ku gaya wa banu isra'ila cewa abu kaza da abu kaza an haramta sai aka lissafo abubuwan da yake halal ne a ci da abin da yake haram ne a ci shi to haka yake har a cikin littafansu da sharhin da suka yi na at-taura cikin talmud da sauransu duk sun bude da zance kuma malamansu suka shigo da wasu abubuwan ma daban yanzu idan kana karanta littafin yahuda za su yi baya maka akwai abin da suke ce ma kashrut kashrut shine sharuɗa da dokokin me za a ci da me ba za a ci ba kuma abin da ya cancanta a ci shi na halal suna kiransa kosher har yanzu in ka bincika za ka ga suna kiran wannan abin da yarensu na yahudu suna kiransa kosher ma'ana duk abinci mai tsarki da ya halatta a ci shi to su suna da ka'ida ba su yi ishara a cikin at-taura zuwa ga wannan zancen annabi yaqubu ne haramta da sauransu ba sun kawo wata ka'ida ne suka ce duk dabba da ta siffantu da siffofi guda biyu to ita ce ta halatta a ci duk dabbar da ba ta da wannan siffar to bai halatta a ci ta ba kuna fahimta shi yasa suke kiransa behema tahura behema ana nufin bahima kuma da yake kun san ibriya da larabci kusa suke behema tahura ma'ana dabbobi masu tsarki wanda suka halatta a ci a ƙarƙashin su suka kawo suka ce duk dabbar da take tuka mun san dai tuka akwai dabbobi da in suka ci abinci suna dawo da shi su sake taunawa shine chewing the cud kun san shi ko yawa rumination wannan abun sharadi ne ba yahuda ba zai ci dabba ba sai wanda take wannan na ɗaya kenan sharadi na biyu ya zama kofatan ya rabe biyu duk dabbar da take da rababban kofato to ita halatta a ci kun gano nan rababban kofato yanzu ka duba akuya da tumaki za ku ga ai ya rabu gida biyu ko a kafar in ka duba za ka ga kila ma kila ba ku taba kula da haka ba ana kula yawa to irin wannan suka ce shine abin da ya halatta a ci duk dabbar da kofatan ta yake a hade to haramun ne a ci duk dabbar da bata wancan tikadin ita ma bai halatta a ci ba kuma sharuɗan sai sun hadu guda biyu in akwai ɗaya sharaɗin ya cika ɗaya bai cika ba za a ci ba idan ɗaya ya cika ɗaya bai cika ba za a ci ba a ƙarƙashin haka suka yi nassi a cikin at-taura wannan ne at-taurar tasu ta hannunsu cewa ba a cin naman raƙumi ba a cin naman alade alade haramu ne a yahudanci suka ce saboda shi raƙumi duk da cewa yana tuƙa to amma kuma kofatansa ba rababbe bane gaba ɗaya kuma jona ɗaya kenan sai suka ce shi kuma alade baya tuƙa amma rababban kofato ne da shi don haka tunda haka ne ba za a ci alade ba ba za a ci naman raƙumi ba wannan nassin yadda suka faɗa a cikin at-taura wannan gurin Leviticus in ka koma za ka samu wannan ƙuru-ƙuru sun faɗi sunayensu sannan suka ci gaba da lissafa abubuwan da Allah maɗauki ya ba mu labari ya haramta musu dukkan abin da ke da cloth ko mai akaifa to duk wannan abun yana nan duk a ciki sun lissafa kuma kamar yadda Allah maɗauki ya ba mu labari kun gane wannan zancen to shi yasa sai annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce masa ya buɗo at-taura ka gaya musu su ɗauko at-taura a buɗa a gani in da gaske ne cewa wannan abin ya shafi annabi Ibrahim da Ishaqa da Yaqubu ba iya tsarinsu bane abin da ke ciki kuwa iya tsarinsu ne su kawai aka haramta wa wannan abu ba dukkan al'umma in ka duba at-taurar haka za a gani nassan nasu in zo mana da ita amma dai akwai wanda na ɗauka daga internet akwai sufurin lawiyin ya zo gashi na alkitabul muqaddas gashi wa kallama rabbu musa wa haruna qailan lahumu Musa an Allah ya ubangiji yayi magana da annabi Musa wa Haruna da annabi Haruna qailan lahum yana ce da su jami'ul baha'im allati 'ala al-ard kullama qul nam kullama bani isra'ila qa'ilin ku ga ma bani isra'ila ku ce hadhihi hiya al-hayawanatu allati ta'kulunaha wannan su ne dabbobin da za ku ci suka ce kullama shaqqa dhilfan duk abin da kofatansa ya rabu zilfaini wa qasamahu zilfaini ya raba shi gida biyu wa yajtarru kuma yake yin tuka shine istirar shine wannan abin da rumination wannan ciwon da card akun san abin da kin da wannan ko yau kun karanta dai a sciences wasu daga cikin yan agric da sauransu to sai yace minal bahaimi fa iyahu ta'kuluna to wannan shi za ku ci wannan haka yake nassi gashi a cikin Leviticus har zuwa ƙarshe kuma suka yi ta lissafa dabbobi da wanne za a ci da wanne ne ba za a ci ba da wata dabba ce da ka'idoji da suka sa da irin yanka kusan suna da tsanani a addininsu su fa addininsu giya sun kusan suna shan giya to amma giya in ya zama wani mutum ba bai Yahudi ba in ya taɓa ta to ta zama haram ba za su sha ba haka duk abincin da wani wanda ba bai hude ba in ya dafa shi ma wai saboda tsoron ba a gani ba kila a boye ya sa wani abu da zai kashe bai hude haka in wanda ba bai hude ba ya dafa abinci ba za su ci ba shi yasa duk abubuwan da za su ci suna da wannan ka'idojin har zuwa yanzu su rabbais din su ma'ana manyan malaman su sai sun karanta duk abu sai an kawo component din kowane abinci ingredient din an nuna musu da kaza aski da kaza aski da kaza inda kitse ba za a ci ba inda kaza ba za a ci ba to sai wannan sai malami ya yi tambin ya ce wannan kosher ne in an ce kosher shine abincin da ya halatta ko wanzu ka je America da wuraren da suke da yawa za ka ga restaurants ana rubuta kosher a jiki ma'ana bai hudu zai iya zuwa ya ci kalau ba komai to waɗannan abubuwan da duk su suka dora ma kansu ba cikin abin da Allah maɗaukaki ya dora musu to mu je mu karanta nassin malam sa'ad malam sa'adi ko yake mun akwai guntun abin da shafi ayoyin ko Allah subhanahu wa ta'ala yace faman iftara ala allahi alkadiba duk wanda ya kirkiri ƙarya ya dangana wa Allah yace Allah ya ce kaza alhali bai ce ba min ba'di zalika bayan wannan maganar fa ulaika humuz zalimun to sune azzalimai waɗannan sune azzalimai qul sai Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kace sadaqa allah Allah yayi gaskiya fattabi'u millata ibrahima ku bi hanyar annabi ibrahim ku bi addinin annabi ibrahim hanifan haka yake wanda ya tunkari gaskiya yayi watsi da ƙarya, yayi watsi da ƙarya ya dawo kan gaskiya, shi ma'anar hanifa. Wa ma kana minal mushrikin, bai taba zama cikin mushrikai ba. To muje muje nassin sharhin malam sa'idi kamar da muka saba karantawa. Malam sa'idi yace wa hadha raddun alal yahudi, wannan martani ne akan yahudawa, bi za'mihimul batil, saboda riyawarsu da suke riyawa ta barna mara kyau, annan naskha ghairu ja'izi, cewa babu naskhi a shari'a. Kun san na gaya mana wannan kwanan nan ko, cewa abu addinin yahudu ba su yarda da naskhi ba. Me naskhi? Shafewa, wata shari'a ta zo ta shafe wata, har zuwa yanzu yana cikin abu mai tsanani a gunsu. Kun san duk me dabarar su akan wannan, saboda in suka yarda ana naskhi yanzu, amma kafin mu je wannan ku fahimci nan zancen me suke yi. Idan annabi Yaqubu ya haramta wa kansa wani abu, ko in aka ce da can halal ne gare shi, sai aka bude a taura aka ga haramci, to an yi me kenan? An yi naskhi. To su kuma su ba sa son a yi zancen akwai naskhi. Naskhi shi ne wata shari'a ta zo ta shafe wata, shi ne ake cewa abrogation. Kun san shi ne wanda ku karanta ulumul Qur'an da boko. To su suna cewa babu wata shari'a da za ta zo ta soke wata. Shari'a ɗaya ce, ita ce at-taura. Annabi ɗaya ne, shi ne annabi Musa, bayansa babu annabi, bayansa kuma babu wata shari'a. Bina'an akan wannan ne, saboda wannan shi ne ba su yarda da annabi Isa ba. Shi yasa da annabi Isa ya zo suka ƙaryata shi, suka ce mai sihiri ne, suka kafirta, suka ƙoƙarin kashe shi. Kun fahimci wannan? Saboda ba su yarda da naskhi ba. A kan wannan kuma suka gina ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, saboda su har yanzu abun su addinin ƙarshe shi ne addinin da annabi Musa ya zo da shi, littafin ƙarshe shi ne littafin da annabi Musa ya zo da shi, shi ne at-taura, annabin ƙarshe, manzon ƙarshe kuma shi ne annabi Musa. In suka yarda da nasku, ashe kenan za su zo su bar addininsu su koma wani, su ku ba su bari ba. Kun gane da kyau? To shi ne sai yake cewa suna riya cewa annan naskha ghairu ja'iz, fa kafaru bi Isa wa Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Dan haka a ƙarƙashin wannan suka kafircewa annabi Isa, suka kafircewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, li'annahuma qad ataya bima yukhalifu ba'd ahkamit tawrati bit tahlil wat tahrim. Saboda annabi Musa, annabi Isa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sun zo da abin da ya saba wa wasu hukuncin at-taura ta bangaren halal da haram. Abinda da haram ne a ce halal, abinda da halal ne a ce haram. Kun san annabi Isa, Allah madauki ya ba mu labari, ya gaya mana menene abin da ya zo yi, ko daga cikin abin da ya zo, waji'tukum bi ayatin min rabbikum, yace abin li uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum, dan in halatta muku wani abu da aka haramta. Shi yasa a cikin injila akwai abubuwan nan duk na tsananin nan dake cikin littafin yahudu, duk an sassauta su an rarrage, saboda addinin yau mutane sauki. Amma da suka makalkale wannan abin, kun ga har yanzu a cikin wannan wahalar suke. Da kun karanta littafin Yahudu za ku yi mamakin yadda addini yake da tsanani da wahalar a yi shi, musamman abin da ya shafi irin ka'idojin abin da ya shafi ci da sha, da kuma abin da ya shafi sutura, da abin da ya shafi asabt. Na taɓa mana zancen wannan asabt ko? Asabt, kun san asabt? Asabar. Asabar ba sa aiki a ran asabar. A ka'ida duk wani aiki haramun ne, kar a yi shi, ko shara a gidanka ba za ka yi ba ran asabar, sai a zauna. To saboda wahalar rayuwa a zamanin malamansu Yahudawa can na baya, suka fito musu da wata kofa ta hila. Hila ita ce dabarar da za ka zagaye ka kauce wa shari'a kar ka saba mata. To shi ne hila. Suka kreatin wani abu ana ce masa erubin. Ana taɓa gaya muku erubin wata dabara ce a Yahudanci, da in kana son ka yi aiki ran asabar, to sai ka ɗauki wani abinci, za ka je wani wuri sai ka aje shi da safe. In ka aje shi da safe a gida, to ya baka halaccin a wannan ariyar ka iya yin aiki da ka ga dama. Zaka za ka yi wankan ka, kai wanke-wanke, kai menene, saboda kawai dama can dokar su suka tsananta wa kansu. Kuma yanzu rayuwa ta ci gaba yadda ba za su iya tafiya da wannan dokokin ba, dole sai sun samu hanyoyin da za su halatta wa kansu wasu abubuwa. Allah sauki. To shine ne sai yake cewa fa min tamamil insafi fil mujadalati, yana daga cikin adalci wajen tattaunawa da abokin sabani. In ka saba da mutum, in za ku tattauna da shi, ilzamuhum bima fi kitabihim shine ka lazumta masa abin da ke cikin littafin sa a kai bawon Allah ai a littafin ka an ce kaza an ce kaza tunda ka yarda da littafin ka gaskiya ne to buɗa mu gani wannan yana daga cikin dabi'ar in kana tattauna da wanda ya saba maka a wani abu na aqida a rika yin irin wannan yau ba zagi bane ba cin mutunci bane a'a kun yarda da kaza ba mu yarda da shi ba to ai a cikin littafin ko an ce kaza kai yanzu me yasa da bakin ka kace kaza gashi abin da ke rubuta a littafin ku kuma ya saba kaga ka kama shi to shine abin da Allah madauke ce ayi musu ilzamuhum bima fi kitabihim at-taura alazimce su da abinda ko alazimta musu abinda ke cikin littafin su at-taura min anna na cewa jami'a anwa'il at'imati dukkan abubuwan abinci muhallalatul li bani isra'ila an halatta su ga bani isra'ila illa ma harrama isra'ilu wa huwa yaqub alayhi salam shine annabi yaqub alayhi salam ala nafsihi akan kansa kun fahimci dai wannan ma'ana haramta akan kai ba haramtawa ce ta shari'a ba haramtawa ce ta me mutum kamar ya ce daga yau ba zan sake cin kaza ba ai kun ga ba za a dauki wannan cewa Allah ne haramta masa ba ko shine haramta wa kansa to kun ga ashe wannan ba zai zama dalili akan cewa a mu dauki cewa wannan abu haram bane a gun Allah kun gane wannan zancen ashe zancen abin da ke cikin at-taura na me za a ci me za menene ba za a ci ba daga ina yake daga annabi yaqubu ne haramta wa kansa su suka ci gaba da haramta Allah ya bar su akan haka amma ba asali Allah ne haramta musu ba kun fahimci abin su asalin fa abin sauki ake so musu amma kuma su ba sa son sauki zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba rahama ba ce rahama ce ina fa amfanin ayi rayuwa cikin kunci da tsanani komai a ce masa haram ku duba kaidar da muke da ita mu a musulunci dangane da abinci menene kaidar ita ce komai halal ne sai abin da shari'a ta haramta kuma iya abin da shari'a ta haramta kadan ne an haramta maka cin jini ko jini masfu yau karkasha jini an haramta maka cin maita me abin mushi shi kansa idan ka shiga cikin halin larura ba wani abu sai aka ce ka iya ci ko da al-mutaraddiyatu wal-mawqudatu ko wan-nasihatu da dabbar da aka koro ta da aka da ta gangaro ta mutu da wanda aka soke ta illa ma zakkaitum sai Allah ya bada dama yace shi din ma sai in kun samu dama kun yanka kafin ta mutu duk za ku iya shi kun ga duk waɗannan abubuwan yanka dan da abinda aka haramta sauran abubuwa ko duk abinda ka samu an halatta maka ka je ka ci sai abinda shari'a ta ce kar a ci mai kaza kar a ci mai kaza wannan addini ne fi sauki tsakani da Allah musulunci to amma su suna ga in suka karbi wannan saukin na musulunci kamar an yi naske kenan kuma kamar ya lazumta musu dole su dawo su shiga addinin musulunci wannan kuma shine abin da ba sa so to sai yake cewa ai min ghairi tahrimin min Allah ta'ala shi ya haramta wa kansa ba Allah ne haramta masa ba bal harramahu ala nafsihi shi ya haramta wa kansa lamma asabahu irqun nasa yayin da wannan ciwo ya same shi irqun nasa nadara sai alwashi la'in shafahu Allah idan Allah ya warkar da shi la yuharrimanna ahabba al-at'imati alayhi ya alƙawarin cewa in har Allah ya warkar da shi to zai zaba abin da yafi so a cikin abinci ya haramta wa kansa wannan dai na faɗa ma fa harrama fima yadhkurun cikin abin da suke ambatawa sai ya haramta luhumul ibli naman raqumi wa albanaha da kuma wato nonon raqumi wa tabi'uhu banu ala dhalika kun ji zancan ƴaƴansa da jikokinsa zurriyarsa sai tabi'uhu sai suka bi shi ala dhalika akan wannan wa kana dhalika qabla nuzulit tawrat wannan abun ya kasance kafin a saukar da at-taura thumma nazala fit tawrat sannan a cikin at-taura abu ashiya'u min al-muharramati abubuwa suka sauka daga Allah madauki ne daga cikin abin da Allah madauki ya haramta ghayra ma harrama isra'ilu banda abin da annabi isra'ilu ya haramta mimma kana halalan lahum tayyiban na daga abin da abu ne halal mai tsarki a gare su kama qala ta'ala kamar da Allah madauki ya mana fa bi zulmin min alladhina hadu saboda wani zalunci daga waɗanda suka suke yahudawa harramna alaihim tayyibatin mun haramta musu tsarkakan abubuwa uhillat lahum wanda da an halatta musu mun fahimci wannan sai kun ga sai aka hada da waɗannan da Allah ya haramta musu saboda uquba da wancan da annabi babansu ko kakansu ya haramta wa kansa ba saboda Allah ne ya haramta masa ba sai aka hada su duk suka zama haram in ka buɗe taura zaka ga maganar haramcin su an fahimci zancen zancen ko asalin abinda point din da ya kamata ka rike anan shine zancen asali ya shafe su ne su kadai bai shafi sauran al'umma ba shine zancen hujja din da aka ce a buda taura a gani in ka buda kuma taura za ka gani kamar da makarantu yanzu nassin ya shafe su ne iya su kadai ba iya al'ummar duniya baki daya ba to shine sai ce fa harrama fi ma yadhkuruna lahum al-ibl wal bana wa tabi'ahu banuhu ala dhalika wa kana dhalika qabla nuzul tura thumma nazala fi at-taurati ashya muharrama ghayra ma harrama isra'ilu mimma kana halalan tayyiban din makarantu wannan wa amara Allah rasulahu sai Allah ya umarci manzansa sallallahu alaihi wasallam in ankaru dalika cewa in sun yi musu wannan an ya amurahum cewa yazo ya umarce su bi ihdari at-taurati cewa akawo at-taurati to nan akwai zancen malamai da suka tattauna wannan yana nuna mana kenan at-taura a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda yace akawo ta shin ya yadda da cewa ta gaske ce kenan gashi ku kullum muna zancen cewa at-tauran nan ta hannun yahudu ba ita ce ta gaskiya ba me zaka ce akan wannan abinda malamai suka ambata kuma shine gaskiya shine ai al-qur'anin ne da mai bamu labarin cewa sun jirkita don haka jirkitawa tabbace sun jirkita at-tauran nan da take hannunsu ba ita ce ta asali ba amma a cikin ta har yanzu akwai abinda yake har yanzu tabbace ya samu asali tun daga wancan zamanin annabi Musa ma'ana akwai wani abu na gaskiya a ciki akwai abu kuma wanda yake ba gaskiya ba da suka caccanza wannan ita ce maganar gaskiya don haka ba duk abin shi yasa ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu wannan ka'ida cewa idan banu isra'ila suka ba ku labari la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum abu kuma da wannan hadisin Abu Dawud ya rawaito cewa in kuka samu labari daga banu Isra'ila kar ku ƙaryata su kar ku gaskata su ma'anan me in kun samu abinda Qur'ani bai magana a kansa ba to a kansa ake magana in ko Qur'ani yayi magana cewa abu kaza da littafin su daidai ne to sai mu yadda da shi in yace ba daidai bane to mu ƙaryata mu karbi maganar Qur'ani ai kun san wannan kaida cewa duk abinda ka samu na labarin banu Isra'ila kashi uku ne abin da ya dace da Qur'ani ko hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mu karba abin da ya saba wa Qur'ani ko hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mu watsi da shi abin da Qur'ani bai gaskata mana ba ko bai ƙaryata mana ba to shine aka dora mana wannan la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum kai ma sai kai shiru yadda Qur'ani bai ce komai akai ba don me don gudun kada ya zama gaskiya ne da ta rage a cikin at-taura kai a kawo maka kace ƙarya kaga ka ƙaryata abin da yake gaskiya kada kuma ya zama ƙarya ce da suka canza gaskiyar suka batta a cikin at-taura wani abu ne da ba daidai ba kai kuma ka zo ka gaskata abin da ke shine ƙarya don haka duk abin da Qur'ani bai tabbatar mana magana a kansa ba mu ma bakin mu ne alif sai mu shiru a kansa an fahimci zancen to don haka ashe at-taurar zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da take hannun yahudawa akwai abin gaskiya a ciki akwai abin ƙarya shi yasa wata rana da aka kama wani bai yahudi da wata bai yahudiya sun yi zina sai aka kawo su gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce aje a jefe su sai suka ce sai ya tambaye su ku a littafin ku me ake wa mazinaci suka ce a yawo ake da shi a kasuwa a tozarta shi ai masa dariya sai ce ƙarya kuke ku kawo at-taurar abin sai suka kawo at-taura yace a buɗa aka buɗo sai ɗaya daga cikin su ya dora hannunsa ya rufe wurin da aka ambaci wannan rajimin kuma wannan maganar rajimin yana nan har a Bible na yanzu Old Testament in ka duba akwai maganar rajimin in kuka kama namiji da mace ittaja'a sun kwanta da juna to farjumuhuma ku jefe su ilal mauti har zuwa mutuwa yana nan nassan wannan ba a cire shi ba in ka duba Old Testament mun fahimci wannan nan kuma wannan yana tabbatar mana cewa ashe har yanzu a cikin at-taurar akwai abin da yake gaskiya ne kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da ina muka tsaya sai ce fastamaru ba'da hadha ala zulmi wal inadi bayan wannan sai suka ci gaba da zalunci da kangarewa fali hadha don haka ne qala ta'ala sai Allah madauke shi faman iftara ala Allah al kadhiba duk wanda ya kirkiri ƙarya ya dangana wa Allah min ba'da dalika bayan wannan fa ulaika to wadannan ko wadancan humuz zalimuna suni azzalimai malai sai wa ayu zulmin a'zamu ai babu wani zalunci da ya kai girman min zulmi man yud'a irin zaluncin wanda za a kira shi ila tahkimi kitabihi a ce zo kai aiki da littafin ka ba zo kai aiki da littafin mu ba ko a ce zo kai aiki da littafin ka fa yamtani min dalika amma yaki ga babu zalunci irin wannan tunda cewa kai fa tubi tawrati fatluha sai suka ki kawo kaga me suka yi kuma gashi sun gaya wa Allah wancan gaba dan zuwa suka yi suka ce ai na manta mun ga mana wannan muku daga cikin maganar da suka gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun ce wai kai a wannan addini ki kace ni ina kan addini annabi Ibrahim suka ce a to ai annabi dan me to kake cin naman raƙumi kake shan nonon raƙumi sai ce a wannan abun halal ne a addinin annabi Ibrahim har zamanin annabi Yaqub Yaqub ne haramtawa kansa suka ce a suba sai dinne sai ce to a dauko a tora a duba a gani za ku iya kanku ne ko aka ramta amma ba gaba ɗayan al'umma ba dan haka muna nan akan addinin annabi mu ne akan daidai mu muke kan addinin annabi Ibrahim ba ku ba ban faɗa muku wannan ba ko to yana daga cikin abinda malamai suka ambata to sai ce fayyamtani umin dalika babu mutumin da ya kai zalunci irin wanda za a ce zo kai aiki da littafinka ya ki inadan wa takabburan wa tajabburan saboda kangarewa da girman kai da jabberanci shine dai duk kangarewa da girman kai din sai ce wa hadha min a'zamil adillati ala sihhati nubuwati nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam yace wannan yana cikin manyan manyan dalilai akan ingancin da kuma gaskiyar manzancin da annabcin manzanmu muhammadu sallallahu alaihi wasallam saboda me kun gane zancen wa qiyamil ayatil bayyinati da kuma tabbatuwar ayoyi hujjoji tsayayyu tabbatattu almutanawwi'at daban-daban ala sidqihi akan gaskiyarsa wa sidqi man nabba'ahu wa akhbarahu bima akhbarahu bihi min al'umuri da kuma gaskiyar abinda ya bada labarinsa ga wanda ya baiwa labari kun duba ku gani waɗannan abubuwan mun san su yanzu ba dan qur'ani ba mun san ma annabi Ibrahim da annabi Yaqub da annabi Ishaq da sauran annabi ai ba mu sani ba amma kuma ai ya kamata a ce su Yahudu da Nasara da suka ji cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yazo yana bada irin wannan maganganun yazo da Qur'ani ya faɗi irin wannan maganganun ai su ya kamata ma su fara imani da shi ce la kun ga ga wani bawan Allah ana bashi labarin littafan mu bayan kuma ba a littafan namu ya karanta ba kun gano sirrin zaman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa bai taba karatu ba bai taba rubutu ba wannan shine saboda ba Yahudawa da Kiristoci da suka san littafan su su ce ga irin wannan labaran da mu kadai muka san su a littafan mu sai gashi yana bada labari shi kuma yana fada wa ya gaya masa sai sai ai irin wahayin da aka yi wa annabin ku annabi Musa shi ma shi aka yi masa sai su ce a she ku annabin gaske ne bari su zo su yi imani da shi amma ba su yi haka ba saboda ba larabe ne su kuma ba za su yadda su bi laraba ba kun gane sirrin mun sha magana kuma dai akan wannan wannan shine wanda abinda muka sha fada kullun Allah subhanahu wa ta'ala ya bar manzansa sallallahu alaihi wasallam bai taba karabe iya karatu ba bai iya rubutu ba kafin a saukar masa da alqur'ani wanda da ya iya kamar da ya gaya mana wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la taqutuhu bi yaminika idhal lartabal mubtilun baka kasance kana rubuta littafi da hannunka baka kasance kana karanta littafi ba kafin wannan baka rubutu kuma kafin wannan da a ce kana rubutu kana karatu idan lartabal mubtiluna da mabarnata sun yi kokonto cikin abin da kazo da shi amma sai Allah ya sa bai taba karatu ba lantana a ce yana da wani malami ku duba shi yasa har zuwa yau Yahudawa sun kasa tabbatar da wani dalili da zai nuna ga malamin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya koya masa wani abu suna ƙarya suna ta faɗin abubuwa su ce ai Buhaira ar-Rahib din nan da ya tafi lokacin da Bahira lokacin da ya tafi abin nan Sham kasuwanci cikin dukiyar Khadija a lokacin nan ai sun haɗu da wani rahibi a hanya to shine ya bashi alqur'ani ku duba ko gani sannan amma shine muka sha maganar wannan ya za a yi a bashi qur'ani a ce Yahudawan suka bashi kuma a cikin qur'anin da aka bashi Yahudawan suka bashi kuma ya tsine wa Yahudawa ce kafirai zai yi su bashi abin da a ciki zai kafirta su dan haka ba daga Yahudawa ya karba ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Allah ya karba Allah ne ya aika masa mala'ika ya bashi labari kamar da ya bai wa sauran annabawa labari to shine sai yake fadin har yanzu cewa min al-umuri lati la ya'lamuha illa bi ikhbari rabbihi lahu biha abubuwan da ba dama ya san su in ba Allah ne ya bashi labari ba fali hadha qala ta'ala shi yasa Allah madauki ce qul kace sadaqa Allah Allah yayi gaskiya sadaqa Allah Allah yayi gaskiya duk abinda Allah ya faɗa gaskiya ne shi yasa har zuwa yanzu kamar nake ga muku da kun karanta wasu abubuwa da Yahuda suka rubuta da za ku karfafa wannan magana da kuma samun tabbacin gaskiyar alkur'ani babu irin kokarin da ba su yi ba na ga muku wata wani dissertation da wani rubuta PhD akai a abin nan jami'ar New York a 1940 Judaism in Islam sunanta kenan da shi ya samu PhD yayi ta kokari ya harhado ya bi alqur'ani ya bi hadisai yace duk abinda Muhammadu yazo da shi wai a cikin at-taura da ko da cikin talmud yayi kokari ba is na bi abin ina da littafi na bi shi na fara rubuta martani a kansa na mai nisa haka a ciki da dadewa ban karasa ba amma aikin ya tsaya da kowanne abu da ya ambata a mai da shi zuwa ga asalin sa cewa ba daga wannan wurin ya dauko ba kuma ka nuna bambancin na talmud daban yadda yake a cikin littafin talmud da yadda yake a qur'ani Allah madaukaki labaran alqur'ani da ya bayo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun fi gaskiya sun fi tsarki sun fi girmamawa ga Allah sun fi girmamawa ga annabawa su ko an ka karanta nasu zaka ji da zagin Allah da ci masa mutunci da cin mutuncin annabawa da zagin su da rashin girmamawa a cikin maganganu ba zai yi ku a ce daga can ya dauko kuma shi bai irin nasu ba kun fahimci wannan can da haka Allah ne ya bayo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi kamar yadda ya bayewa annabawa kafin annabi Musa kafin annabi Isa alaihi salatu wassalam to sai yake cewa ai fima akhba ma'ana qul sadaqa Allah fima akhbara bihi wa hakama Allah yayi gaskiya cikin labarin da ya bayar da cikin hukuncin da yayi kamar yadda Allah muke ba mu labari wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla kalmar ubangijinka ta tabbata ta cika ma'ana ta cika sidqan wajen gaskiya amin a labari wa adlan da adalci wajen me kenan a hukunci ma'ana sidqan fil akhbari adlan fil ahkam haka maganar Allah take duk labarin gaskiya ne duk hukuncin kuma adalci ba za ka samu hukuncin da ya kai na Allah adalci ba a bayan kasa to wani malami suna magana akan wannan kul sadaqa Allah kan maganar idan mutum ya gama karatun alqur'ani ya ce sadaqa Allahul azim za a iya fahimtar haka daga wannan ayar nan ba wannan zancen take ba wannan zancen sa daban wancan daban akwai wasu da suke kafa hujja da irin umumat na qur'ani wanda su yakin daban zancen da ake daban sai su kawo ai gashi wai Allah ya ce kul sadaqa Allah wai umarni ma aka ba mu ce sadaqa Allah amma ai da sai mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta mana haka dan ya fi kowa fahimtar wannan umarni tunda kowa bai mu taba ji ya gama karatun qur'ani yayi ba haka sahabbai haka tabi'ai bai kamata a kafa hujja da irin wannan magana ba ai duk da dai malamai sun saki abun sun bari wasu suna yi amma dai ba za ka samu masa asali daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma baya nuna ai ba gaskiyar bane tunda Allah ya ce gaskiya ne to komai ya faɗa gaskiya ne sawa'un ka gama karatu ka ce sadaqa Allahul azim ko baka faɗa ba ko ka faɗa ko baka faɗa ba sadaqa Allah yawa to sai wa hadha amrun min Allah li rasuli wannan umarni ne daga Allah ga manzansa sallallahu alaihi wasallam wali man yattabi'uhu ga kuma duk wanda ke bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an yaqulu bi alsinatihim cewa su faɗa da harshen su sadaqa Allah cewa Allah yayi gaskiya mu'taqidina bidhalika fi qulubihim a suna masu kudurcewa a zuciyarsu wannan abun zukatansu fi qulubihim an adillatin yaqiniyya bisa dalilai na yaqini wadanda babu hukunto akan su muqimina hadhihi shahada ala man ankaraha suna masu tsaida wannan shaidar akan duk wanda yace ba haka ba duk wanda yace ba haka ba yayi inkari a tsayar masa hujja a nuna masa gaskiyar cewa maganar Allah ita ce gaskiya yace wa min huna ta'lam ya kai mai karatu ta nan za ka sani anna a'zaman nasi tasdiqan lillah cewa a cikin mutane wanda ya fi girman gaskatawa ga Allah wa a'zamihim wa a'zamahum ilman abin nan a'zamuhum ilman shine wanda ya fi su girman ilimi ma'ana wanda ya fi sanin Allah ai shi ya fi sanin Allah yayi gaskiya ko ma'ana gurgudan iliminka da abin da Allah ya ce gurgudan iliminka ga maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gurgudan yadda zaka san cewa Allah ya yi gaskiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi gaskiya mun fahimci zancen wa yaqinan da kuma wanda suka fi kowa karfin yaqini bil adillati tafsiliyati ta hanyar dalilai da hujjoji na bayani daki daki shine tafsiliya masu detail as-sam'iyya wal aqliyya sam'iyya sune wanda aka samu ta wahayi aqliyya kuma logical wanda aka samu a fahimta da hankali mana ai amfani da dalili na wahayi qur'ani kenan da sunna da kuma dalili na hankali wanda zaka ji hankalin mutum da shi ka nuna masa ga yadda gaskiya take to wanda yafi kowa karfi a wannan yafi kowa sanin gaskiyar Allah subhanahu wataala shi yasa kullum ake cewa ba za ka san hujja ba sai kai karatu ba da zai mutum ya san menene gaskiya in bai karatu ba in ka zauna da jahilci to haka zaka zauna ai ta gora kanka baka san ina gaskiya take ba amma kai karatu zaka san ina gaskiya take kuma gaskiya guda daya ce tana nan dole ne mutum ya santa kuma ya tsaya a kanta to sai ke cewa thumma amarahum bittiba'i millati ibrahima abihim ibrahim sannan Allah ya umarci musulmi su bi hanyar baban su annabi ibrahim alaihi salam bitauhidi ta hanyar tauhidi wa tarki shirki da barin shirka alladhi huwa madarus sa'ada wanda wannan abubuwa akan su ne ake samun cin nasara shine as-sa'ada mutum ya ci nasara duniya da lahira kuma ya shiga aljanna to yana yiwuwa ne ta hanyar tauhidi da barin shirka kana kan tauhidi ka rabu da shirka to akan wannan zaka ci nasara zaka samu tsira wa bitarkihi idan kuma mutum ya bar tauhidi yace ya auka shirka husulush shaqawati to anan za a samu shaqawa kuma mutum zai tabe ya lalace a ƙarshen lamari kuma ya shiga wuta Allah ya tsare mu wa fi hadha dalilun ala anna al-yahuda a wannan akwai dalili akan cewa yahudawa wa ghayruhum da wasunsu mimman laysa ala millati ibrahim waɗanda ba akan hanyar annabi ibrahim suke ba mushrikuna ghayru muwahhidin mushrikai ne ba masu tauhidi bane wannan fahimtar wasu malaman ma sun yi ta a wasu littattafai kun fahimci me yake nufi yau ba ku fahimta ba Allah subhanahu wa ta'ala wannan abu ayar da muka karanta ai ya ce qul sadaqa Allah fattabi'u millata ibrahima hanifa wama kana min al-mushrikin ku bi hanyar annabi ibrahim wadda take miƙaƙƙiya kuma ta tsaya kan gaskiya ta rabu da ƙarya bai taɓa zama cikin mushrikai ba sai malamai suka ce wannan yana nuna mana ashe kenan yahudawa tunda ba akan hanyar annabi ibrahim suke ba za a iya kiransu mushrikai tunda Allah ya ce wa ma kana minal mushrikin kun fahimci zancen wasu malaman kuma suka ce a'a wannan ba zai lazimta mana ba tunda a wasu ayoyin Allah madauki bai kira su ya kira su daban mushrikai daban su yahudawa da ahlul kitabi umuman ba a sa su cikin mushrikai a suna nake faɗa in kana kiran suna to sunan da Allah madauki ba su ahlul kitabi a hukunci kafirai ne su hukunci sannan in ka dubi wasu daga cikin ayyukansu to za a iya samun shirka to nan in ka fi kalli abin ta wannan hanyar za ka yi adalci suna ya ahlul kitabi haka Allah ke kiransu hukunci Allah madauki ya faɗi laqad kafara alladhina a wurare da yawa kuma sun shiga ciki don haka kafirai ne kuma saboda ba su yarda da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya karyata manzon Allah suna kafiri ne wannan ba tantama a ciki amma zancen a kira su da sunan mushrikai wannan fahimta ce la'alla daga irin wannan amma a itlaqin suna ba haka bane kasancewar amma wannan baya kore cewa babu shirka tare da su kun fahimci wannan akwai shirka suna yi kamar da dai na gaya mana ina jin kwanan ne ko a cikin ɗaya daga cikin waɗannan darussa cewa yahudawa in ka dubi masu addinai waɗanda musamman suke samun addini asali ko daga sama kamar yadda ake cewa addinan sama sun fi kusa da musulunci fiye da kiristoci ta ɓangaren tauhidi in ana zancen tauhidi kawai domin babban abin da yake rukuni babban abin da rukuni a wuyar da yake a cikin addinin yahudu yana cikin manya-manyan abubuwa kyama da ƙiyayya da hukuncin kisa akan duk wanda aka gan shi ya bauta wa gunki haka yake a cikin attaura haka yake a cikin rubuce-rubucen su a talmud mujanna tare da cewa akwai shirkar tana nan tare da su a cikin wasu abubuwan da suke ta hanyar tsafe-tsafe su hanyar bin malaman su su rubuta hukuncin Allah su bi malaman su wanda wannan shi ma kuma akwai shirka a ciki a kun kunci wannan nan can yau da haka ba kore shirkar ake ba amma ba sunan su ne mushrike ba illa a ce suna aukawa cikin wani abu na shirka wannan shine magana mafi adalci to sai shi walamma amaruhum bittiba'i millati ibrahim yayin da ya umarce su su bi hanyar annabi ibrahim da addinin annabi ibrahim fit tauhidi ta bangaren tauhidi wa tarki shirki da barin shirka amaruhum bittiba'ihi sai kuma ya umarce su su bi shi bi ta'zimi baitihi cewa su girmama dakin sa dakin Allah baitihi al-haram bil hajji wa ghayrihi ta hanyar aje hajji da umara da makamantansu fa qala sai Allah madauki yace to wannan shi zamu karanta insha Allah gobe in Allah madauki ya kai mu darasin gobe sai mu magana akan dakin Ka'aba da tarihin ginin sa da kuma alakar sa da annabi Ibrahim da sauran abubuwa kuma da cewa umarni ake baiwa Yahudawa da mu'minai gaba daya su bi annabi Ibrahim wajen girmama dakin Ka'aba Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana ilimi mai amfani Allah ya bamu dacewa cikin dukan abin da muke fadi abin muka fada ya zama daidai Allah ya bamu ladan sa abin da ke kuskure Allah ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik muna ma hada da dai